This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu da sauran aboka yake muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 24 ga watan Satumba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanin labarai.
To, Muhammad Hafiz, Isra'ila ta faɗaɗa yakinta da mayakan Hezbollah a Lebanon a ranar Litinin, inda ta kashe akalla mutum 490, sannan ta jikkata wasu sama da 1,650. Wannan makon ne shugaba Joe Biden zai yi jawabi na karshe a wani taron duniya mafi girma. Sannan kasar Pakistan ta nada Lieutenant General Muhammad Asim Malik a matsayin sabon shugaban hukumar leken asirin kasar da aka fi sani da Inter-Service Intelligence, ko kuma ISI a takaice.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu din za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya samu amincewar majalisar zartarwa kasar kan kafa asusun agaji da tallafawa al'ummomin da ifilayin ambaliyar ruwa ta shafa a kasar.
Kuma an tsara cewa wannan asusu za a rika samar da kudin shigarsa ta hanyar daukan kudi daga wani kaso daga cikin asusun gamayya na gwamnati da ake tattarawa duk wata.
Za a ji cewa a jamhuriyar Nijar jami'an custom sun yi nasarar kama wasu kayan sadarwa akan iyakar kasar da Najeriya da ake shirin kaiwa 'yan ta'adda.
Kasar ga da kake gani akwai miyagun mutane da yawa wanda ana tare da su ba a san su ba, akwai turawan waje, akwai turan ciki, akwai wanda su kutke kutso suke sai an wargaje kasar nan.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. A wannan makon shirin ya tabo batun kiran da gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal ya yi wa karamin ministan tsaron Najeriya Bello Matawalle da ya yi murabus domin fuskantar tuhumar zargin alaka da 'yan bindiga. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya tukunna.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya. Isra'ila ta faɗaɗa yakinta da mayakan Hezbollah a Lebanon a ranar Litinin, inda ta kashe akalla mutum 490, sannan ta jikkata wasu sama da 1,650 a wasu munanan hare-haren sama da suka haifar da fargaba akan yiwuwar ya kai ga yakin fito na fito. Sojojin Isra'ila sun ce sun auna sama da wurare 1,300, yayin da kafar yaɗa labaran Lebanon kuma ta ba da rahoton manyan hare-hare a faɗin wasu wurare a yankin kudancin ƙasar, daga cikin waɗanda aka kashe har da yara 35 da mata 58, a cewar jami'an lafiyar Lebanon. Sojojin Isra'ila sun yi wa mazauna yankin Bika da ke kwarin gabashin Lebanon su nisanci ma'adanan makaman Hezbollah, cikin wani saƙon sauti da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya aike wa fararen hular Lebanon. Ya buƙace su da su yi biyayya ga umarnin Isra'ila su fice, yana mai cewa su kiyaye wannan gargaɗin. Wannan makon ne zai kasance lokaci na ƙarshe da shugaba Joe Biden zai yi jawabi a wurin taron duniya mafi girma, inda ɗaruruwan shugabanni suke haɗuwa kowace shekara a wurin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Jawabinsa a safiyar ranar Litinin yana zuwa ne a wani mawuyacin lokaci, a cewar jakadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield. Abinda muke faɗa a kowace shekara kenan, amma babu lokacin da za a gudanar da wannan babban taron da ake fama da ƙalubale da dama, abinda ta faɗa a wata ganawar da aka yi a Majalisar Ɗinkin Duniya a makon da ya gabata, sai ƙaruwa jerin tashe-tashen hankula da ke buƙatar kulawa da ɗaukan matakai suke yi. Kan gaba a cikinsu shi ne rikicin Gaza. Matsayar Amurka ta bambanta da na sauran mahalarta babban taron, wanda a makon da ya gabata galibi suka kai ga wata shawarar da ta buƙaci Isra'ila ta dakatar da mamayarta a yankin Filistinu cikin watanni 12. Kasar Pakistan ta nada Lieutenant General Muhammad Asim Malik a matsayin sabon shugaban hukumar leken asirin kasar da aka fi sani da Inter-Service Intelligence, ko kuma ISI a takaice. Wannan matakin ya biyo bayan zargin da ake yi wa hukumar mai iko da sojoji ke jagoranta a game da rawar da ta taka wajen samarwa ko kassara zaɓaɓɓun gwamnatoci a ƙasar kudancin ASEAN. wata majiya a rukunin wato manyan jami'an tsaron Pakistan ta tabbatarwa VOA a ranar Litinin cewa Malik, wanda ya maye gurbin babban daraktan hukumar na yanzu Nadim Anjum, zai kama aiki a sabon mukamin sa na babban daraktan hukumar a ranar 30 ga watan nan mai ci na Satumba. Bangaren yada labaran hukumar sojin kasar bata maida martani a game da wannan nadin babban jami'in hukumar ba tukunna, amma kafar yada labaran kasar Pakistan ta ba da rahoton nadin tare da takaitaccen tarihin aikin sabon shugaban. To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, anjima kadan Aisha za ta sake shigo mana da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu bude taskar rahotanninmu. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya samu amincewar majalisar zartarwar kasar akan kafa asusun agaji da tallafawa al'ummomin da ifilayen ambaliyar ruwa ya shafa. Gwamnatin kuma ta za ta binciki halin da sauran madatsun ruwan kasar ke ciki domin kare afkuwar fashewarsu. Daga Abuja, Umar Faruk Musa ya samu karin bayanin matakan shugaba Tinubu daga babban jami'in yada labarai a fadar gwamnati, Malam Abdulaziz Abdulaziz.
To, na farko ne malamu, kamar yadda ka sani, shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu bayan wannan abu ya faru, wanda a lokacin baya gida Najeriya da ya dawo, wato ya je kai ziyarar gani da ido a birnin Maiduguri, inda ya duba wannan hasara da aka samu tare kuma da yin alkawarin daukan mataki, musamman ma alkawarin da ya yi na cewa za a kafa wata gidauniya domin kula da irin waɗannan al'amari na ibtila'i da ka iya tasowa ba zare da tsammani ba. To wannan alƙawari da ya ɗauka shi ne a yau a zaman majalisar zartarwa ta ƙasa ya gabatar da wannan ƙuduri, wanda kuma majalisar ta amince akan ya kamata a kafa shi wannan wato asusu, wato zai zama na kamar wani asusu ne na kota kwana domin tunkarar abubuwan da suke iya zuwa bakatan na ibtila'i na yau da kullum, kamar shi irin wannan matsala ta ambaliyar ruwa da aka samu a Maiduguri. Kuma an tsara cewa wannan asusu za a rika samar da kuɗin shigarsa ta hanyar ɗaukan kuɗi daga wani kaso daga cikin asusun gamayya na gwamnati da ake tattarawa duk wata. Sannan kuma shugaban ƙasa ya amince da kafa kwamiti wanda zai ziyarci waɗannan wurare, musamman ita Maiduguri, ya duba wannan barna ya kuma duba shi wannan dam da ma sauran dam da ake da su a faɗin Najeriya, musamman a arewa, tunda a nan ne yawanci dam sun suke, domin a ga menene halin da suke ciki kuma menene abin da ya kamata a yi domin gujewa afkuwar irin wannan al'amari a nan gaba. So wannan shine abubuwan da aka yi.
Wato za a yi cewa shugaban Bola Ahmed Tinubu ya karba kuma ya yadda da matsin lambar da shawarin da 'yan kasa, musamman ƙwararru akan fannoni daban-daban, suke badawa cewa ya kamata a yi bincike na kwakwaf akan dukkan madatsun ruwa da ke Najeriya, a fito da wata taswira na gyara su da sa ido akan su da tabbatar da irin wannan bala'i ko iftila'i bai afku ba, ko kuma in ma ya faru bai tsananin da zai kawo hasarar rayuka da dukiyar al'umma ba ko?
Eh, haka ne, shine abin da din kamar yadda nace, wato da yake faruwa su ne yawancin madatsun ruwan nan an yi su ne shekaru aru-aru da suka wuce, kuma a wani lokaci za ka ga cewa akwai gyare-gyare da ya kamata ana yi musu akai-akai da kuma lura da su, wani lokacin ma da kuma buƙatar ko faɗaɗawa. To amma wato tsawon shekaru za ka ga yawanci waɗannan madatsun ruwa ba su samun kulawa. To wannan yunkuri da shi shugaban ƙasa ya yi abu ne wanda zai kawo agaji ya kuma kawo wato maslaha akan irin wannan al'amari.
Idan shugaba Tinubu bai binciki kuɗaɗen da gwamnatin tarayya ta bada a gurin kula da madatsun ruwan nan da ke sassa daban-daban na Najeriya ba, anya kana ganin za a yi aikin da ya kamata domin abubuwa su zama izina, kar a ci gaba da yin abubuwan da ba daidai ba da kuɗaɗen al'umma, kuma ba a sa ido aka bincika aka hukunta masu hannu a wannan badaƙalar da ta ja wannan lalurar ba?
To mun san akwai irin waɗannan kiraye-kirayen kamata a bincike kuɗaɗen da aka ce an kashe a baya domin kula da waɗannan madatsun ruwa. To wannan abu ne wanda akwai hukumomi waɗanda suke da sa ido kuma suke da haƙƙi wajen bin irin waɗannan salwantar kuɗaɗen gwamnati daban-daban. To kuma na tabbata za su yi aikin su, musamman hukumar yaƙi da cin hanci ta EFCC da kuma ta ICPC, waɗanda dukkanin su sun samu waɗannan koke-koke, kuma na tabbata ba za su bar abun haka ya wuce sasakai, ba za a yi wani abun da ya kamata. Domin kamar yadda ka sai a samu moto gaciya ko kuma a samu kawo ƙarshen irin wannan al'amari na yadda za su bashi kuɗi da sunan yin wani abubuwa tare da sun aikata abu.
Babban jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya kenan, Malam Abdulaziz Abdulaziz, a tattaunawa da ni da shi a Abuja. Babu shakka ƴan ƙasa sun sa ido su ga irin tasirin da wannan bincike da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya ce zai yi, da kuma tabbatar da an hukunta waɗanda ke da hannu a shiririta ko yin badaƙalar da ya haifar da madatsun ruwa da dama a Najeriya suke cikin halin kakanikai. Umar Faruku Musa, Murar Amurka a Abuja, Nigeria.
To madalla ga da Umar Faruku Musa da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Aisha ta dawo mana da labaran duniya kashi na biyu.
An gano akalla gawarwaki 30 a cikin wani jirgin ruwa da ya nufi gabar tekun babban birnin kasar Senegal. Abinda sojoji suka faɗa kenan a ranar Litinin yayin da alƙalamin masu barin yankin Afirka ta Yamma yake dada ƙaruwa. An sanar da sojojin ruwan a kan jirgin ruwan da aka hango da yammacin ranar Lahadi, sannan an aiki jami'ai masu sintiri a kan ruwa a yankin da ke da tazarar kilomita 70 da Dakar, a cewar Ibrahim Sow, mai magana da yawun sojojin Senegal cikin wata sanarwa. Yayin da aka tsinci gawarwakin da suka fara rudewa, ya sa ana fuskantar matsala wajen gano mutanen, wato inji sojojin. Sannan sun kara cewa gudanar da bincike zai sa a samu karin bayanai a game da abin da wato damuwar da ya kuma daga inda jirgin ya taso. A farkon watan nan ne wani jirgin ruwa da ke dauke da mutane 89 ya kife a gabar tekun kasar Senegal.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Jami'an tsaron kwastam ko duwane na jamhuriyar Nijar da ke kan iyaka da tarayyar Najeriya gefen birnin Kwanni sun ce sun yi nasarar kama kayan sadarwa na yanar gizo da ke aiki da tauraron dan adam da ake niyyar kaiwa 'yan ta'adda. Wannan na zuwa ne watanni kalilan bayan sun yi nasarar kame waɗansu nakiyoyi da aka so a yi safararsu zuwa hannun 'yan ta'adda. Tuni dai masana harkokin tsaro da ma jama'ar da ke wannan yankin suka so ma nuna gamsuwa da aikin jami'an tsaron a wannan iyakar. A daidai lokacin da sojojin Najeriya suka so ma fatattakar 'yan ta'adda a arewa maso yammacin ƙasar. Ga rahoton da wakilinmu Haruna Mamman Bako ya aiko mana daga birnin Kwanni.
Yayin da sojojin tarayyar Najeriya suka fantsama a dazuzzukan arewa maso yammacin kasar da ya hada da Sokoto, Kebbi, Zamfara, Katsina da Neja don yinta ta kare da 'yan bindiga da suka kaiwa wannan yankin matuƙa gaya akan iyakar Nijar da ma kasar ta Bola Ahmed Tinubu. Jami'an kwastam ko duwanne na birnin Kwanni suka yi nasarar sarɓe kayan sadarwa ta yanar gizo masu aiki da taurarin ɗan adam, kayan dai masu yawan gaske ne tunda wannan shine karo na biyar ga wannan wata na Satumba da muke ciki. Ake kokarin kutsowa da irin waɗannan kaya a wannan iyakar ta hanyar daji, inda masu ɗauke da su da zaran suka ga jami'an tsaro sun dauraro su kan arcewa su yada kayan wani lokaci tare da barin ababen hawan su. Sarajuna Alhaji Sani mai kaset ɗalibi ne mai karatun lamuran ƙasa da ƙasa a jami'ar Abdulmunin Jofo ta Bambarin Yamai na cewa
duk inda anka ce maka ƙasa ko kuma gari ya kasance yana da iyaka da Nigeria, to gari ne wanda dole sai an samu ana hucewa da miyagun kayoyi da miyagun makamai wanda dan ake tara da su wasu garuruwa saboda addanci da ake cike fa su tuwon ga lokaci da muke rashin tsaro. To sai mu ce alhamdulillah muna jejina ma jami'an tsaro na custom namu na duwan na Niger game da kokarin da suka yi ba dare ba rana, saboda me yasa nace maka ba dare ba rana, bakin daji brigade din su ko da yaushe suna tare da mu. Alhamdulillah ala kulli halin mun gani su ciya son da an kai Anel tuwon na Kwanni suna daga cikin wanda anka jejina ma minista da kai ne da kuma shi jeje da kai ne ya jejina musu game da ayyukan da suke yi na tarayyan makamai mai na tariyar miyagun ƙwarori na tariyar makamai na 'yan ta'adda.
Kokarin da ni na samun sautin ma'aikatan iyakar ya ci tura, saboda sun nuna min cewa dokar aikin uniform na tsaro na ƙasar bai ba su damar yi mini magana ba in ba sun samu umurni ba. Amma inspector principal da duwan na birnin Kwanni cewa da Alhaji Muhammadu Bashir shugaban ma'aikatar custom na wurin ya ce mini aikin tsaro na kowane ɗan ƙasa ne, kuma tun daga shugaban ƙasar zuwa fara minista da ministan su da shugabannin custom na jihar Tawa da na ƙasa sun ce musu su ƙara sama jikin su toka domin kare wannan ƙasar, kuma shine suke yi tare da sauran jami'an tsaron da ke kama musu. A cewar Alhaji Yusha'u mai nazarin lamuran tsaro a wannan iyakar, abinda ya rage ga 'yan ƙasar shine su ci gaba da yawa jami'an tsaron addu'o'i.
Sai dai mu ce alhamdulillah, alhamdulillah, Allah ubangiji ya tsare su ya tsare mu mu kasar mu ya tsare mu gaba daya ya ba su karhin gwiwa abubuwan da suke yi sai dai mu ce an gode Allah ya musu albarka tunda kaga kwanakin baya ma an kama nakiyoyi masu yawa kasar ga da kake gani akwai miyagun mutane da yawa wanda ana tare da su ba a san su ba akwai turawan waje akwai turan ciki akwai wanda su kutke kutso suke sai an wargaje kasar nan
dama a kwanakin baya jami'an na custom na birnin Kwanni sun sarbe albarusai dake iya tarwatsa tankokin yaki ko taro abinda ya sa shugaban custom na jahar Tawa da ya rako gwamnan jahar Jina musu inda yayi wannan jawabi
mutane wanda ba su san kasa ba su san kansu ma za a ci ba su biya hanya wanda ya kamata su zo sai dai su bi daji suna daukowa muggan kwayoyi da kaya wanda ba so kamar yadda kuka gani yanzu kun gani wannan dispositive complaint ne sabili da haka muna bisa ga abokan aikin mu daidai rana muna ce musu su bude ido sosai saboda a san abin da ke shigowa cikin kasa da abin da ke fita
wannan nasarar a cewar wata majiya kusan shugabannin tsaro na yankin ta tabbatar mini da cewa tamkar yanki wa'an ta'addar gada ce suka yi da su da masu tallawa musu Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu agogo ma'anan Washington DC na cewa karfe 1:16 na dare yanzu kuma ga shirin mu na gaba
saka mai wuya
let me say this very categorical if I were him I would resign and face all the allegations against me
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya Gwamnan jihar Zamfara mai ci yanzu Dauda Lawan ya fito balo-balo yana zargin gwamnan da ya gada Bello Muhammad Matawalle da cewa yana da alaka da barayin daji kuma ya kamata ya sauka daga mukamin shi na ministan tsaro
Let me say this very categorical if I were him I would resign and face all the allegations against me and that would have been more honorable because from all the information we're getting my predecessor was fully involved in some of these banditry issues
bari na fada karara idan dani ne shi zan yi murabus na fuskanci dukkan zargi-zargin da ake yi a kaina hakan zai fi nuna dattaku saboda daga irin bayanan da muke samu wanda na gada a mulki na da hannu dumu-dumu a wasu daga cikin al'amuran yan bindigan nan
how can you imagine all these allegations against him and he's still the minister of defense I mean that is unfair
taya za a ce duk da waɗannan zargi-zargi a ce kuma shine ministan tsaro ina ga baya adalci ba
this man could have been honorable stay aside face all these allegations clear his name and then come back and continue to do whatever he wants to do that would have been more honorable as far as I'm concerned if I'm in that position believe me I'll put in my resignation letter
kamata yayi a ce ya nuna dattaku ya ja gefe ya fuskanci dukkan zargi-zargin da ake yi masa dan ya wanke kansa daga baya sai ya koma duk inda yake so ya koma a irin ta muhangar yin hakan shine dattaku idan dani ne a halin da yake ciki da tunina mika takaddar murabus dina wannan shine fasara abinda Dauda Lawan gwamnan Zamfara ya faɗa game da wanda ya gada ministan tsaro kuma tsohon gwamnan Zamfara din Bello Muhammad Matawalle Maradin to muna ci gaba da neman shi ministan domin ya fito ya kare kansa amma kafin mu samu shi mun samu ni na kusa da shi wato Yusuf Idris wanda shine tsohon director general na sha'anin yan jaridu daga shi Matawalle din wanda yayi magana da wakilin mu a cikin gusar Razak Bello Kaura inda kuma yake kare shi Matawalle din
Malam Razak kamar yadda ka sani wannan magana ma ce mata rena mutane wayo da kuma rashin sanin ciwon kai da kuma abin da ya kamata kuma abin da ake ce ma ofishin gwamna shi a Dauda yaje yayi shi ya kamata ya sauka da kujerar shi ta gwamna domin ya ci amanar jaha ya ci amanar kasa wannan ci amanar kasa ne kuma idan Matawalle yake irin wayannan maganganu da yanzu ka ji su yan PDP sun bi rashin wasu maganganu na banza wanda Matawalle lokacin da yana gwamna ai abin da yayi sulhu yayi da mutane ba wayannan wayanda ake kira bandit kuma tare da dukkan jami'an tsaron Najeriya akwai sojoji ciki akwai yan sanda ciki akwai DSS ciki akwai civil defense ciki akwai manyan malaman addini na jiha da na waje akwai manyan yan siyasa na ciki da na waje da kuma sanin kwarin shugaban kasa a wancan lokaci wannan abu. So don in kayi sulhu da mutane shine za a da a ce wai kuma kana da alaka da su, kuma da aka yi sulhu bai tasiri ba, domin lokacin da aka yi sulhu sai da aka yi shekara ɗaya da wani abu, ba a tarun hanya jihar Zamfara ko ina, ba a kidnapping ko ina, ba a kai attack ko ina ba. Kasuwannin mu ko da mutawalle ya zo duka a rufe suke, amma duka sai da ya bude su gaba ɗaya, ko ci kasuwa tana ci a jihar Zamfara. Ka hada da yanzu wanda ma a cikin garin Gusau ma is not safe, wanda a lokacin gwamnatin mutawalle a karamar hukumar mulki guda ba a samu attack ko ɗaya ba. To balantane shi yanzu ya zo wayannan maganganu.
Wayyo arewa,
wayyo arewa,
muna ji muna gani yan arewa, za a nakar sa yankin arewa.
Wayyo arewa,
wayyo arewa,
wayyo arewa,
wayyo arewa.
Dama an daɗe yana cewa rawar da cin hanci da rashawa da wasu matakai da wasu manyan mutane a cikin soja da gwamnati da jama'a suke takawa wajen haɗa kai da barayin dajin nan suke hana a samu shawo kan wannan matsalar tsaro da ke addabar arewacin Najeriya. Da haka muke sake marhaba Lale ga bakin mu, tsofaffin sojoji guda biyu, ɗaya na sama ɗaya na ƙasa, wato retired group captain Sadiq Garba Shehu da kuma retired major Yahaya Shunku, wanda suke duba mana abubuwan da ke kawo kalubala ga wannan kokari da ake na kawo Najeriya zaman lafiya. Wakilin mu a Abuja Hassan Mai Nakana ya tattauna da su.
Ina son ka ji amin da kake kallon yadda gwamnatin Tinubu take tunkaran kalubalen tsaro musamman nan a arewacin Najeriya. Tana yin abin da ya kamata, ta dauko hanya ko kuma bata ma sa dan baba.
A rubuce a takardar da ya sa na ne sunan takardar na shi na manifesto din shi. Na dai karanta abin da aka rubuta na fikirci, a rubuci abubuwa ne masu rubuci, amma gaskiya har yanzu ba a yi ba. Sai dai Shinku ya yi magana, na ce ko ɗan kabu-kabu ya fi shugaba mai sassan sojoji. To suka yi mamaki me ya sa ba a sa kuɗi a wannan sojojin, me ya sa ba a sa kuɗi a 'yan sanda, magana ɗaya kenan. Na biyu, maganan da aka fara yi lokacin Buhari ba a zo an gama ta ba, na a duba tsarin tsaro na gaba. Abin da nake ganin tsaro me ya yi aikin shugaban ƙasa, me ya yi aikin minista. Ne aikin CBS sai an sake duba wannan, don a gaskiya a yanzu da muke yi an bar aikin ne na kowa, aka ce wai job is for everybody to come over. A takaice ni yanzu a gaskiya ni faɗa maka, ni ba zan ce wai ga wanda yake gudu sojoji ba, ban san shi ba. The same thing with police, za ka ce mun ministan police affair yana da wani power akan IGP ko abin da suka yi. So sai an gyara waɗannan, sannan su kuma 'yan majalisa suna da babban matsala, sai sun jena munafunce-munafunce, sun kalli ƙasa, sun kalli NGOs da suke cikin wahala, sun daina waɗannan jirgin da ake yi, wanda ya tafa tuza ko aro aka yi tafa tashi tafa. Wannan abubuwan za su fita, kuma in ba ya hankali ba wannan abin zai shigowa. So ɓangaren shugaban ƙasa suna da laifinsu, saboda ba su saki mara ministan defense da abin, wasu na gona ya rubuta wai a kori ba, zai a kori abin. A gaskiya mutumin da ba shi yake hosting ba, ba shi yake promotion ba, ba shi yake recruitment ba, ba shi yake controlling budget ba, ba shi yake operational power wanda yake leader mai shi kuma yi. To ya za a ce dai ko da sun tafi a ce an kore shi, ne na shi a ciki. Ai bai da wani abu a ciki. Ba ya da wani abu a ciki. So sai an gyara wannan tsarin. Sai 'yan majalisa suna da babban aiki, ba aiki kaɗai na shugaban ƙasa ba ne. Sannan su kuma na ba da misalin Hafsat Shozan da ya ce shi ba zai ba da cin hanci ba. Ban ga abin da ya sa su waɗannan sojojin ba za su yi haka ba. Saboda in kai magana da sojoji za ka ji suna cewa ana sa kuɗi a fefa, amma wurin karɓan sa yana da wahala. Sai ka ɗan saki nan, ka ɗan saki nan, ka ɗan saki nan, cin hanci da rashawa. To me yasa ba za su yi ƙasa mali ba? An san soja da san ƙasa. Me yasa ba za su yi abin da yayyensu suka yi ba? Su ce ba za su bayar ba. Ni ban ga abin da zai hana a san sojoji ya faɗa masu gaban ƙasa cewa ba ban kai faɗa mani yasa cewa ba a bani ba. Shi ministan da sanin da zai fito da magana ko shugaban ƙasa. A yi daga baya mutanen Najeriya ba shi babban minista ko CBS suka zaɓa ba, wanda suka zaɓa president ne, shi kuma president ya appointin minista ya appointin samiti. To finally duka abin a hannun shugaban ƙasa ne. Wani ƙara jaddadawa a yanzu da muke tafiya, shugaban ƙasa ba ya da lokacin duba sojoji.
Na'am.
Minista ba ya da power.
Group captain kafin ka rufe, a kwanan nan naga 'yan sanda sun ce sun ban kaɗo wani yunkurin yin jin mulki a shugaban ƙasa, har ma suna neman wani buturu ya ɗan Burtaniya wanda yake kitsa wannan al'amarin. Ya kace kallon wannan ikirarin 'yan sanda?
To shi ma dai muna kallon wannan ikirarin, kuma ina fata kuma yadda nake yana kawo rashin yadda tsakanin gwamnati da jami'an tsaro. Muna nan muna kallo, na yi maganar Hadiza, na yi maganar ƴan Dubai ne ko ina cikin lokacin da zai kawo su. In ana wannan maganar ba a ganin komai, abin sai ya zama shi ne. To, ina nan ina wannan maganar ina nan ina jin ta. Shi dai mutum ya fito ya ci shi ba a miki kofi ba. Kuma sun ce gashi. To, muna so mu ga magana. To, amma in Najeriya zai mutu haka maganar nan za ta mutu. Ba za ka kan ƴan sanda ne suke da gaskiya ba. Ko shi da kuro ne yake da gaskiya. In ka tambaya, sai a ce maka ya tafi kimci mata, ai ba za a bayani ba. Ba komai ne ake koyewa a kan ka kimci mata ba. In aka samu skandal a wasu ƙasashe, sai an yi bincike kuma sai an faɗa ma ƴan ƙasa. ƴan ƙasa suna da daman su san abin da ake yi.
Na'am, me ne yawancin ku a ƙarshe, kai ya kake ganin wannan ikirari ne ƴan sanda cewa sun ban kaɗo wani yunkurin jiya mulki a shugaba Tinubu da wancan Bature ke kitsawa.
To, in ka je irin wannan shi ne Bature ba daidai Najeriya ba ne. Saboda haka akwai wanda ake nufin alƙaya ma wannan al'amarin shi yasa aka biyo a faro da cewa ga wani Bature wanda ake zargi kuma musamman maganar nan ta fito daga wurin ƴan sanda ba NIA ba ba kuma DSS ba. Saboda haka wannan al'amari ne wanda yake ba za a karɓi ga duk wani ɗan Najeriya mai tunani ba. Tafiya sai ta siyasa ana so a lankayo wani wanda yake kila a siyasance ana gani ta haka ne za a bi a kama shi a ci gaba da tuhuma har a ce lokacin zaɓuɓɓuka nan gaba ya zo kila ana kan tuhuma a kan wannan magana. Wannan shi ne yana fahimta.
Major Hashinku, idan muka duba makwabtan ƙasashenmu, ƴan ƙanƙanin ƙasashe irin su Jamhuriyar Nijar, irin su Chadi, irin su Mali, irin su Burkina, wato za ga sojin suna kazar-kazar sosai wurin yaƙi da ƴan bindiga ko ƴan ta'adda da ke ƙafafensu. Kuma a wasu lokacin za ga cewar a karo ɗaya ana samun kyakkyawan nasara wanda kuma yake bada ma'ana mai kyau. Wasu suna ƙorafin cewar ba a ganin irin haka a Najeriya. Ka yarda da haka kuma haka ne nisa.
Kamar yadda karnuka ko wayannan ƙasashe akasarinsu sun zo da sabon salo wanda aka samu jagororinsu shugabanni ne na rundunonin soja. Kuma suna so su nuna wa 'yan ƙasa da duniya baki ɗaya cewa da gaske suke tsoro a kan su yi wannan gyara. Ko ba komai za a ɗauki lokaci suna ƙoƙari su ga sun kawo canjin da za a yarda a gamsu cewa ƙasar ce a gabansu. Saɓanin Lado yanzu da aka yi shekaru kusan 25 kenan ake kai da dawo wannan tsari na demokuraɗiyya kullum abu baya yake ta koma sakamakon yadda su 'yan siyasan ra'ayinsu shi ne kawai ta yadda za a yi. Su gyara da kuma kare muradunsu. Wannan yana daga cikin dalilin da yasa ake ganin saurin ci gaba a wancan bangare. Muna gani yadda bangaren tsaron nan ya tabarbare a ƙasar nan, kamar yadda aka faro daga shirin nan na inda ake kashe kuɗi da sunan za a tabbatar da tsaro har yanzu abin yaƙi cinyewa. Sakamakon kawai akwai waɗansu waɗanda su suna da wani tsarinsu na ƙarƙashin ƙasa na abin da za su samu shi ne abin da ya dame su ba kasancewar ƙasar na a matsayin ƙasa ƴantacciya mai ɗiyarci da kanta ba.
Tuwa gaishe ku malamai, to za mu tsaya nan sai mun dawo rana wa cewa mu ji me yasa sauran fannoni ko kuma jihohin Najeriya suke kamar ba ruwansu da abin da ke faruwa a arewa. Yanzu nan za mu ja burki sai ranar Talata mai zuwan Allah ya kai mu a madadin su bakin namu da kuma shi wakilinmu Hassan Maina Kaina Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington. Ku huta lafiya.
To madalla ga da Aliyu Mustapha Sokoto, yanzu kuma ga labarin duniya a takaice.
Saka mai wuya.
A takaicen, Isra'ila ta faɗaɗa yakinta da mayakan Hezbollah a Lebanon a ranar Litinin, inda ta kashe akalla mutum 490, sannan ta jikkata wasu sama da 1,650 a wasu munanan hare-haren sama da suka haifar da fargaba akan yiwuwar ya kai ga yakin fito na fito. Wannan makon ne zai kasance lokaci na ƙarshe da shugaba Joe Biden zai yi jawabi a wurin taron duniya mafi girma, inda ɗaruruwan shugabanni suke haɗuwa kowace shekara a wurin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Ƙasar Pakistan ta naɗa Laftanar Janar Muhammad Asim Malik a matsayin sabon shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar da aka fi sani da Inter-Services Intelligence ko kuma ISI a taƙaice.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma ku tara da misalin ƙarfe 8 na safe a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi domin jin maimaicin wannan shirin. Kafin mu yi sallama da ku, za mu yi amfani da wannan dama mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwa da 'yan ƙasar Jamhuriyar Nijar da ke zaune a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo bisa rasuwar Sani Abdu. Allah ya ji ƙansa da rahama, amin. yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta karanto labarai, sai kuma Dadi Balawi daidai da ta mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Charleston Muhammad Hafiz Baballe daga nan birnin Washington DC ke muku sallama. Ma'assalam.